sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro tare da ni Hassan Maina Kaina. Wanda a yau za mu duba yadda wata kungiya a mataki na ƙasa da ƙasa da ke tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri. Ta nada wani ɗan Najeriya matsayin daraktanta, to ko wane ne wannan kuma wani rawa zai taka? Domin jin cikakken shirin sai ku biyo mu sannu a hankali. To madalla, wata kungiya ta duniya da take tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri, wacce ke aiki da shugabannin kwamitocin tsaro na majalisun dokokin kasashen duniya, ta nada wani dan Najeriya a matakin director kuma dan kwamitin amintattunta. Wannan kuma wani bane illa wani rabin Sha'ban Ibrahim Sharada, tsohon shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri a majalisar wakilan Najeriya. Wannan nadin na kunshe ne cikin wata sanarwa da shugaban kungiyar kuma shugaban kwamitin tsaro na majalisar wakilan Amurka, Mr. Congressman Robert Pittenjan, ya sanya wa hannu. Kuma mun samu tattaunawa da Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada, da kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance.
Sunana Sha'ban Ibrahim Sharada, tsohon dan majalisar wakilai a tarayyar Najeriya.
Akwai wani sabon matsayi da ka samu? Ba sai ne ba ko zata wa masu raro wani matsayi ne wannan, kuma a ina ne
wannan matsayi? An ayyana shi ne kamar makon da ya gabata a birnin Washington na kasar Amurka. Akwai kungiya ta duniya wacce ta ce babbar kungiya da take tattauna matsalolin tsaro da bayanan sirri ta duniya, wanda take aiki da dukkanin shugabannin kwamitocin tsaro na duniya gabaki daya da kuma shugabannin majalisun dokoki na duniya. Wannan cikin ikon Allah shine karo na farko da kasar Afirka ta samun mukami na director guda, da kuma su zama ɗaya daga cikin yan kwamitin amintattu na kungiyar.
Yanzu a wannan sabon matsayi da ka samu, kamar wani rawa ake jin za ka taka musamman a tsakanin yan majalisun Amurka da na Najeriya?
To, kamar yadda kuka ga sanarwar ta fito dauke da sa hannun mutum mai daraja a kasar Amurka, wanda dan majalisa ya yi shugabannin kwamitoci na tsaro na majalisar wakilai ta kasar Amurka, wato Congressman Robert Pittenjan, ya ayyana sunana a matsayin wanda zan zama darakta na wannan kungiya da zan kula da kasashen Afirka. Abinda suka kula a shekarar da ta gabata ta 2024 da ta 2023, ni kadai dan Afirka tilo da aka kira daga mazauren majalisar wakilai ta Afirka ko dattawa, wanda na je ofishin majalisar dokoki ta Amurka. Nan na tashi ko dattawa Senate building, na gabatar da makaloli akan matsalolin tsaro a kasashen Afirka. To, wannan na kwanan nan da muka yi a watan Disamba na shekara ta 2024 a nan dai Washington DC din, shine aka ce na gabatar da takarda mai taken Global Security, Global Agenda Security for Africa, wato kamar wani jadawalin duniya akan harkokin tsaron kasashen Afirka, wanda kowa ya sani ba yanda za a iya raba matsalolin tsaro da wasu kasashe na duniya, ko gyaruwarsu ko lalacewarsu. Nayi dogon bincike akan matsaloli da suke damun kasashen Afirka da take da mutane kimanin biliyan 1 da miliyan 300. Nayi bayani akan kowace kasa da nasarorin da muke da su da albarkatun da Allah ya bamu, da kuma matsalolin da muke fuskanta, wanda babbar matsalar Afirka shine matsalar tsaro. Akwai kungiyoyi kamar Boko Haram, ISIS, waɗanda da wasu daga cikinsu da yawa, da kuma kananan kungiyoyi waɗanda suke fitowa masu kidnapping, satar mutane, fasa bututun mai, tare mutane akan hanya, fashi da makami. Duk waɗannan burbushi ne na waɗannan manyan kungiyoyin. Waɗannan manyan kungiyoyin kuma dukkaninmu, da ni da kai da mai sauraro, mun yadda cewa tunaninsu bai kai irin abin da suke aikatawa ba. Zurfin iliminsu bai kai irin abin da suke aikatawa ba. Dole akwai masu ko taimaka musu, ko masu horar da su, ko masu ba su kuɗi ko kayan aiki. Kuma waɗannan bayanai duk da aka gabatar suna da alaka da wannan takardar da muka gabatar a Washington DC. Mun faɗi komai, muka ce waɗannan kungiyoyi suna amfani da raunin wasu gwamnatoci na kasashen Afirka, suna taking advantage na halin talauci da ake ciki, suna taking advantage na abubuwa da ake yi na cin hanci da rashawa a wasu kasashen, suna taking advantage ne yadda manya ne kaɗai suke iya morar arzikin ƙasa ko kasashen Afirka. Sai su shigo su ringa sanya wa mutane tunane-tunane, a ɗauko ayar Alkur'ani ko hadisi a jirkita shi ba daidai ba, ko kuma a zo a yi maka huduba, ko kuma a baka kwaya sai a ce ayi kaza. baka ji baka gani baka ganewa da abin da aka ce kai zaka je kai to su kuma waɗannan turawan ba fa za duk bayanin da za a je ai musu in ba da su aka hadu aka zauna akan tebur aka yi bayani suka fahimci cewa kai kana da ilimin da zaka iya musu bayanin da zasu gane to duk ilimin ka ba za su yi amfani da shi ba amma daga zarar da suka fahimci cewa sun yadda da kai abin da zaka faɗa musu gaskiya ne to za su iya yadda to su kuma idan suka dauki wannan sakon suka je sai kai wa iyayen gidansu to ina tabbatar maka abubuwa da yawa za su iya canjawa wanda ina tabbatar maka abubuwan da suka dan fara tasowa kwanan nan suna da alaka da waɗannan abubuwan da ba kuma za a iya faɗa a kafar yada labarai ba amma kware da gaske duk da wani zai ce ni ba masanin tsaro bane sosai amma cikin taimakon ubangiji shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2023 ni ne na shugabanci kwamitin tsaro da bayanan sirri na majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya wanda duk satin duniya sai an bani security report na halin da kasar Najeriya take ciki yanda za a ba mu shugaban kasa za a ba mu shugaban majalisar wakilai da dattawa haka ake dauka a bani na karanta abinda ido na zai iya gani na gani abinda ba zai iya gani bayan na gani na kona takardar amma ni na san me yake cikin kaina na zama shugaban ko mataimakin shugaban kungiyar gamayyar shugabannin kwamitocin tsaro da bayanan sirri na kasashen Afirka wannan shekara uku kenan baya wanda yake kula da kasashen English nayi wannan aiki ofishin mai na kasar Cote d'Ivoire
za mu zo kan wannan rubutu idan muka duba wannan batu ba kamar ba kalmar magana bace kamar misali kai a matsayin kanan nobel daga nan Najeriya takamaimai a cikin wannan sabga me zaka yi da yake nan na biyu kuma shine yoshine ne ake sa rangana wani ba kasa sannan kuma suwaye masu ruwa da take a cikin
mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya to madalla a gaida honorable Sha'ban Ibrahim Sharada masu sauraro ba karshen tattaunawar ba kenan amma anan dole mu gintsa wannan shiri sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.